إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يومنا ترى ذوات شعبان شكرا تدبو ليدة ريهودو دقان فإن دقاء هجرة من زراء ابن محمد صلى الله عليه وسلم دق مكة زوا مدينة شينيكم يا يديدي دا كيما قوتا بيو قوتا مهدو شكرا تدبو بيو دا أشرن شكرا ميلادية zamu ci gaba da karatu insha Allah ta'ala a cikin littafin min riyadus salihin wallafar babban malami al-sheikh Abu Zakariya Yahya bin Sharaf an-Nawawi Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbata da rahama. A wancan sati idan ba aminta ba mun tsaya ne a ƙarshen babu jujji wa fi'l al-ma'ruf wa al-ikthar min al-khair fi shahr ramadan wa ziyadati min dhalika fi al-'ashr al-awakhir minhu shine babin da muka tsaya a kansa. Zago mu tashi babi na 219 babun nahayi an taqaddumi ramadana bi sawmin ba'da nisfi sha'ban illa liman wasalahu bima qablahu aw wafaqa 'adatan lahu bi an kana 'adatuhu sawm al-ithnayn wal khamis fa wafaqa. Wannan shine babin da zamu tashi a kansa. Kada kuma a manta mana cikin kitabul fada'il ne, littafin da yake bayani akan falaloli. Yanzu mana cikin babin da yake bayani akan falalar azumi. Malaci babun nahyi an taqaddumi ramadana bi sawmi. Babin da zai yi bayani game da shari'a ta yi hani a gabaci watan ramadana da azumi ba'da nisfi sha'ban bayan watan sha'ban ya raba, bayan watan sha'ban ya je tsakiya. Shari'a ta hana daga lokacin da watan sha'ban ya je tsakiya mutum ya fara wani azumi na musamman domin cin tarar ramadana. Kamar yadda wasu suke idan aka kusa watan ramadana sai su dauki niyya sai su ta yin azumi wai za su tarar ramadana. To shari'a ta hana irin wannan azumi. Malaci illa liman wasalahu bima qabalahu, sai dai ga wanda zai sadar da wannan azumin nasa da wanda yake kafin sa. Ma'ana zai azumi kafin a wannan lokaci ya saba yana yin wani azumi ko na ramuwa ko wani abin da yake kama da haka, to ya dauko shi kafin watan sha'ban din ya zo tsakiya. Da ya zo tsakiya kuma kawai turawa ya ci gaba ba a lokacin ya fara ba. Aw wafaqa 'adatan lahu, ko kuma ya dace da wata al'ada sa da ya saba yi ta azumi. Bi an kana 'adatuhu sawm al-ithnayn, kamar ya kasance al'ada sa ce yin azumin ranar al-hamis wal khamis, ranar litinin wal khamis da kuma ranar al-hamis. Fa wafaqahu, sai azumin da yake ya faɗo ranar al-hamis ko kuma ya faɗa ranar litinin, wannan duk babu laifi mutum ya azumci waɗannan ranaku ko da sun kusa dab da ramadana ko kuma ana gobe ramadana ko abin da ya kama da haka. Matuƙar dai ya dace da abin da mutum ya saba yi na azumin nafila, to wannan babu laifi insha Allah ta'ala. A takaice ƴan uwa, wannan babi malam ya kulla shi ne don yi mana bayani game da wasu abubuwa guda biyu. Abu na farko shi ne idan aka ce watan ramadana ya kusa, watan sha'ban ya shiga, to akwai waɗanda suke yin wasu ayyuka guda biyu. Aiki na farko shine suna yin wasu azumin muka domin su tarwatar ramadana, ko azumin kwana ɗaya ko azumin kwana biyu ko abin da ya kama da haka. Idan aka ce saura kwana biyu watan ramadana ya kama, sai mutum ya azumi. Me yasa yake wannan azumin? Saboda ya haɗe shi da ramadana, wai da niyyar barka lale da zuwan watan Ramadan to shari'a ta hana wannan abu na biyu shine mutun yayi azumin ranar da ake cewa ta ranar shakka ranar shakka shine ranar 30 ga watan Sha'ban idan aka kai azumi ko kuma idan aka fara dubban wata ranar 29 ga watan Sha'ban to wani lokaci akan ganshi ranar 29 ga watan Sha'ban kaga idan an ganshi 29 ga watan Sha'ban gobe dama ɗaya ne ga watan Ramadan amma wani lokaci kuma sai kaga ba a ganshi ba me yasa saboda ko dai watan bai kama ba ko wani abu na lillimi ko hadari ko ruwan sama ya hana ga watan to waɗannan kuma sai bai dole ne sai an ƙara watan ya cike kwana 30 shi watan Sha'ban kenan idan watan Sha'ban ya cike kwana 30 kaga washe garin kwana 30 din nan shine zai kasance daya ga watan Ramadan to akwai mutanen da su kuma wannan 30 ga watan Ramadan din ba sa banta sai sun azumce ta ma'ana ihtiyaqi suke koda a ce yanzu misali wai wannan ranar koda Ramadan ce watan ya fito ba a ganshi ba to su dai sun riga sun yi amma dai an ganshi to su dai sun riga sun yi to shari'a ta hana wannan abinda shari'a ta rigina hukunci akai shine ayi azumi idan an ga wata kuru da ido ba da shakka idan ba a ga wata ba to sai a bar azumi sai an ga wata sannan a yi shi to irin waɗannan nau'uka guda biyu na azumi duk shari'a ta hana yin su gaba daya akwai wanda haramun ne yin su akwai wanda makaruhi ne yin su zamu zo mu ji insha Allah ta'ala a cikin hadisi malam ya kulla wannan babi ne musamman din ya mana bayani akan waɗannan abubuwan da na ambata Allah subhanahu wataala ya samu dace malam yace an abi hurairata radiyallahu anhu anin nabi sallallahu alaihi wasallam qala لا يتقدمن احدكم من رمضان بصوم يوم او يومين الا ان يكون رجل كان يصوم صومه فليصم ذلك اليوم متفق عليه wannan hadisi an karbo shi daga babban sahabi Abu Huraira yarda Allah ta kara tabbata a gare shi yace daga annabi sira da aminci kara tabbata a gare shi yace لا يتقدمن احدكم من رمضان annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace kada ɗayan ku ya sake ya gabaci watan ramadana bi sawmi yawmin da azumin kwana ɗaya aw yawmaini ko azumin kwana biyu kada ɗaya daga cikin ku ya sake yace zai yi azumi kafin ramadana shine ya gabaci ramadana ma'ana yayi azumi kafin ramadana ya kama na rana ɗaya ko na kwana biyu sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace illa ay yakuna rajulun sai dai idan sai dai ga mutumin da ya kasance kame su musamahu ya kasance yana azumtar azumin sa na nafila ko dai yana azumtar ayyamul bi ko kuma yana azumtar ranar alhamis da kuma ranar litinin in aka ce ayyamul bi kamar lokacin da muka yi bayani game da azumin muka yi muka bayyana cewa ba lalle sai 13 da 14 da 15 da muka saba azumi a cikin su ake cewa ayyamul bi idan kai azumi a farkon wata kwana 3 ko a tsakiyar wata ko a ƙarshen wata dai yayi abinda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yawa Abu Huraira wasici kamar yadda hadisin ya nuna shine yana cewa bada'i na ya mun wasici da kada na bar azumin kwana 3 a cikin kowanne wata bai tantance a kowanne wata a farko za a yi ko a tsakiya ko a ƙarshe ba sai dai ayyamul bid din ana ce musu ayyamul bid ne saboda watanni ne da wata yake haske a cikin su ranar 13 ga wata da 14 da 15 idan ka kalli sama za ka galibi wata yafi haske a waɗannan kwanaki to wasu malami suna ganin dacewar yin azumin a wannan lokuta amma ko baka yi shi ba ka kai shi ƙarshe ko kai shi a farko yayi yanzu mu kaddara mutum bai samu damar yin azumin kwana guda uku nan ba sai a ƙarshe to sai kasance kuma kayi na farko kayi na biyu kayi na uku sai na uku ko na biyun sai suka dace da dab da shiga watan Ramadana to babu laifi shine abinda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yake nufi illa yakuna rajulun kana yasumu sawmahu sai dai idan ya kasance mutum ya kasance yana azumtar azumin sa na nafila da ya saba yi falyasum dhalika al-yawm sai azumci wannan rana babu matsala wannan hadisi muttafaqun alayhi bukhari da muslim ne suka rawaito malami suka ce me yasa addinin musulunci ya hana azumta waɗannan kwanaki na dab da ramadana malami sun yi maganganu masu dama akai amma daga cikin su wasu daga ciki suka ce saboda khawfu ikhtilatun nafli bil fardi aladin tsoran takudewar azumin farilla da azumin nafila idan ka fara azumi zan kaddara cewa baka fara azumin nafila a watan sha'ban ba sai da wata ya kai 27 ko 28 kuma zaka yi guda uku kaga idan kai idan wata 27 kai 28 kai 29 to kaga idan an ga wata gobe za a tashi da me da ramadana to kaga azumin nafila ya haɗe da me da azumin farilla haka wasu malaman suka faɗa suka ce ana jin tsoron takudewar azumin nafila da azumin farilla shi sa shari'a ta hana su to amma wasu daga cikin malamai suka ce wannan ihtimali ne mai rauni me ya dalili saboda ai a cikin hadisin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce sai dai mutumin da ya saba wani azumin sa na nafila to babu laifi ya azumce shi a wannan rana to kaga azumin da ka saba yi na nafila shi ma ai sunan sa azumin nafila yanzu misali mukaddara ranar alhamis ce ranar alhamis sai ta zo ranar 29 ga wata duk litinin da alhamis baka fashi kana yin azumi to sai kasance an samu musadafa ranar alhamis ta zamo ranar 29 ga wata kuma sai kai azumi gobe sai aka ce an ga wata nawa ga watan ramadan kenan daya kaga kai 29 kai me kai 1 ga wata wannan nafila ne wannan farilla ne ina fata an fahimta kaga akwai yiwuwar a ce da nafila da farilla za su iya haɗewa a shi shari'a ba ta hana wasu daga cikin malamai kuma suka ce abin da yasa aka hana idan mutum yayi wannan azumin da niyyar ramadan shine abin da aka hana amma idan ba da niyyar ramadan mutum yayi ba dan nafila ne ba matsala suka ce saboda abinda hadisin yace shine la yataqaddamanna ahadukum kada ɗayan ku ya gabaci watan ramadan da azumi suka ce gabatar watan azumin ramadan da azumi zai kasance ga abubuwa ne iri ɗaya ya kasance niyyar iri ɗaya ce wannan niyyar ramadan wannan niyyar ramadan amma idan ya kasance wannan niyyar nafila ne azumin nafila wannan kuma ni azumin ramadan ne suka ce babu laifi to shi ma daga cikin dawa daga cikin malamai suna gani wannan ihtimali ne da yake akwai kuskure a cikin sa zancen da suka farin jayarwa shi da ce shine hukunci ne da shari'ar musulunci ta rataya shi da cewa kada ayi azumin ramadana sai an ga wata kada ayi azumin ramadana sai an ga wata to duk lokacin da kai azumin ramadana ko kuma kai wancan azumin ba a riga an ga wata ba ko ka saba wa shari'a annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi hali yayi mutlaki cewa kada ɗayan ku ya sake ya gabaci watan ramadana da azumin rana ɗaya ko azumin rana biyu to shikenan kawai wannan ya isa a matsayin hali saboda haka ko mun san hikimar hannun ko ba mu san hikimar hannun ba annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya hana babban abin da yake a gare mu a matsayin mabiya shine sai mu tsaya inda aka umarce mu kuma hannu da abin da aka hane mu Allah madaukakin sarki ya samu dace sai dai malamai suka ce an yi istisna'in azumin bakance idan mutum yayi bakance yana yin azumi sai ya dace da wancan lokaci babu laifi zaka iya ci gaba da kayan ko da ya kusa da ramadan ka ci gaba da azumin ka babu laifi ko kuma azumin ramuwa mutum yana azumin ramuwa ko azumin kafara sai kasance ya gangara ya tafi yayi dab da ramadan to babu laifi mutum sai ya karasa azumin sa ba zai katse ba wallahi ta'ala a'lam حديث نبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا حديث أكبر مشهدك صحابي عبد الله بن عباس يرجع الله تكار تبت أجريس يتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زال الله تراد أمنت الله تكار تبت أجريس يتي لا تصوموا قبل رمضان كدك أزمي kafin watan ramadana su li ru'yati ku yi azumi idan kun ga wata wa aftiru li ru'yati sannan ku sha ruwa idan kun ga wata abinda ake nufi da shan ruwa shine ku ajiye azumi idan kun ga wata fa in halat dunahu ghayatu idan gajimare ko hadari ya shiga tsakaninku da watan ba ku samu damar ganin sa ba fa akmilu 30 yawma to ku cike irgin shi a bana kwana 30 shikenan gobe sai ku dau azumi rawahu tirmizi wannan hadis imamu tirmizi ya fitar da shi wa qala hadisun hasanun sahih wannan hadis da makaranta yanzu ko za ku ga shi hadisi ne da yake mana bayani game da bangare na biyu da na fada da shari'a ta hana azumi a cikin sa a cikin babu shine siyamu yawm ash-shakk azumin ranar da ake ci mata ranar shakka ranar shakka kamar da ne bayani a ba ita ce ranar 30 ga watan sha'ban me yasa ake ci mata ranar shakka kamar da annabi ira da muke tsara tabbata a gare shi ya ambata a cikin hadisin abul yaqdan ammar ibn yasir da makaranta shi a karshe karshen babu ana ci mata ranar shakka ne saboda rana ce da daga ita babu wata rana sai ranar ramadana yanzu misali kamar da na faɗa a baya shine muqaddara yau 29 ga watan sha'ban ranar 29 ga watan sha'ban ake fara me neman wata ake fara kallon wata idan Allah madaukakin sarki ya kaddara an ga wata a ranar 29 ga watan sha'ban gobe na ga wata kenan sai ga watan ramadana to sai ake rashin sa'a ba a ga wata ranar 29 ga watan sha'ban ba yanzu ayi me kenan zamu dauki ka'idar fa akmilu iddatu sha'bana 30 yawman zamu cike irgin watan sha'ban ya kasance kwana 30 to wannan kwana 30 din shine kwana ranar shakka me yasa saboda babu wata rana daga ita sai ramadana za ta yi wa a ce watan ya fito tun 29 ga wata ganin sa ne ba ina fatan fahimta to tunda ba a ganshi ba Allah madaukakin sarki ya bautar da mu ne mu yi ibadar azumi da me da ganin wata ba da shakka Allah ya sa an fahimta Allah madaukakin sarki ya bautar da mu ne da mu yi ibadar watan ramadana da ganin wata ba da shakka abin nufi shine ranar 30 ga wata dama dole gobe ya kasance nawa ga wata ɗaya ga watan ramadana to tunda ɗaya ga watan ramadana a tunda ɗaya ne ga watan ramadana wannan rana da muke ciki ta 30 ga wata ita ce ranar da ita ce ranar da take kasancewa ranar da malamai suke kiranta ranar shakka saboda ita ce ranar da ake kokarin ita ce ranar da dole ko an ga wata ko ba ga wata ba gobe za a tashi da azumi an kira ta ranar shakka ne saboda za ta yi wa a ce jiya 29 ga wata an ga wata 29 an ga wata amma saboda hadari ko na ba a ganshi ba to sai kai ga ce tunda har ina tsammani za a iya ganin wata ranar 29 ga wata ko ban dau azumi na to shari'a ta hana ba a yi amma idan ya dace da ranar da kana yin wani azumi na nafila ne ranar 29 ga watan to babu lifi za ka iya azumi kana azumin alhamis ko litinin sai dace da ranar 29 ga wata ko ranar 30 babu lifi zaka yin azumin ka abinda aka hana mutum yayi azumin ihtiyar yayi azumin yana tsammani cewa ko da ba a ga wata ba shi dai ya riga yayi wannan shine abinda shari'a ta hana irin wannan azumin malami suka ce haramun ne dukkan wanda yayi shi ya saba Allah madaukakin sarki hadisi na gaba wa an abi hurairah radhiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi an karbo shi daga sahabi Abu Huraira radda Allah ta tabbata a gare shi yace qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah tsira da amincin Allah ta tabbata a gare shi yace idza baqiya nisfun min sha'ban idan ya kasance watan sha'bana ya raba saura rabi rabi ya wuce saura rabi 15 ya wuce ya shuɗe yanzu saura 15 ko 14 kenan to idan wannan yanayi ya kama fala ta su annabi tsira da abinci tsara tabbata a gare shi ce kada ku yi azumi rawahu tirmizi ya qala hadisun hasan sahih wannan hadisi imam tirmizi ya fitar da shi yace hadisi ne da yake mai martabar hasan ko kuma sahih sai dai wasu daga cikin malaman hadisi kamar imam ahmad ibn hanbal da yahya ibn ma'in suna gani hadisi ne da yake akwai rauni a cikin sa suka ce hadisi ne da yake shadi bai inganta ba to amma dai wasu daga cikin malamai da suka zo daga baya baya kamar al-allama sheikh muhammad nasiruddin albani shi yana gani hadisi ne ya inganta to yadda zamu dau hadisi idan hadisin ya inganta shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsara tabbata a gare shi yace idan sha'ban ya raba ya zo tsakiya kada ai azumi me ake nufi da wannan shine kada mutum ya azumi da niyyar taron watan ramadan amma yanzu ai mun karanta a hadisi ya bai cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsara tabbata a gare shi yana yawaita azumi a wannan wata a watan sha'ban haka ne ko ya kwadaitar har ma aka tambaye shi aka ce ya rasulullah kamar yadda Usama ibn Zaid ya tambaye shi to ya manzo Allah manga kana yawaita azumi a watan sha'ban me yasa sai yace ai wata ne da naga galibin mutane suna gafala galibin mutane suna gafala game da ibada a cikin sa kuma wata ne da ake daga ayyukan bayi zuwa ga Allah madaukakin sarki yace shi sa nake so a daga aiki na ina azumi shi sa nan Aisha take cewa babu wani wata da annabi sira da aminci tsara tabbata a gare shi yake yawaita azumi a cikin sa kamar watan sha'ban in ka dauki ramadan da ake azumin sa gaba ɗayan sa to tunda kaga mun samu wannan hadisi to koda sha'ban ya zo tsakiya matakar kana azumin sha'ban ne irin wancan da annabi sira da aminci tsara tabbata a gare shi cigaba da yin kayan ka Allah ya sa an fahimta ka cigaba da yin azumin ka babu matsala amma idan azumi zaka yi na cin taron ramadan to shine shari'a ta hana idan kuma watan ya matsa yaje 28 to ka azumci waɗannan kwanaki guda biyu su kadai 28 da 29 kadai shi kuma haramun ne sannan kuma ka azumci ranar 30 ita kadai ita ma yawmu shak shi ma haramun ne sai dai da sharadi ɗaya daga cikin sharadin da muka ambata a baya wanda na ambace shi cewa ko dai kana azumin nafila na litinin da alhamis ko kuma kana azumin ayyamin biyu wannan babu laifi mutun ya karas kayan sa wannan shine abinda malamai suka ambata amma hadisin ya inganta suka ce ga inda za a yi taujihin hadisi saboda haka bai ci karo da sauran waɗanda muka karanta ba annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya bada umarni a azumi a cikin watan sha'ban a cigaba da azumi ka fara azumi to karasa kayanka ko da watan ya kusa karewa cigaba da kayanka ka saba kana azumin litinin da alhamis kada ka fasa cigaba da azumin litinin ɗinka da alhamis ko da litinin ɗinka da alhamis sun dace da dab da ramadan cigaba da kayanka ba matsala kana so kai azumin kwana uku a cikin kowanne wata ko kuma ka saba kana yi sai ya kasance wannan karin zaka yi ne a ƙarshen wata sai ya faɗo ƙarshen ramadana shi ma yi azumin ka babu laifi insha Allah ta'ala Allah madaukakin sarki ya samu dace hadisi na hudu a cikin babin wa an abil yaqdan عمار بن ياسر رضي الله عنهما وانا حديث ان كرقوشه daga baban yaqban shine ammar dan yasir yarda Allah ta kara tabbata a gare su shi da mahaifinsa qala yace man sama al yawm alladhi yushaqqu fihi faqad asha abul qasim sallallahu alaihi wasallam wanda duk ya azumci ranar da ake shakka a cikin ta to wannan mutumi ya sabu baban Qasim tsira da aminci tsara tabbata a gare shi waye baban Qasim shine manzon Allah ko sallallahu alaihi wasallam wace rana ce ranar shakka ita ce ranar 30 ga watan sha'ban Allah ya sa ba manta ranar shakka ita ce ranar 30 ga watan sha'ban nace muku an kira ta ranar shakka ne saboda me saboda wasu suna iya yin azumi dan ya kasance ko da an ga wata ko da ba a ganshi ba shi ne su dai sun ihtiyatan to shine sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya faɗa a cikin hadisi na biyu a cikin babin cewa kada ku yi azumi idan sha'ban ya kama abin da yake nufi kada ku yi azumi idan sha'ban ya kama ga shi la ta sumu qabala ramadana kada ku yi azumi kafin ramadana shine kada ku yi irin wannan azumin na ranar shakka sai ƙara fito da hadisin fili yace sumu liru'yati ku yi azumi idan kun ga wata kun ga ranar 29 ɗin da aka tashi ba a ga wata ba to ranar 30 ga wata kada mutum ce zai azumi yace zai riskar da shi da ramadanin sa shi dai yayi idan ma ya dace an gani shikenan idan ma dai ba a gani ba shikenan wannan kuskure kada kai azumi sai an ba da sanarwa cewa an ga wata idan an ga wata sannan sai ka dauka amma cin tare yi wa ramadana maraba yi masa lale da zuwa da wani azumin wannan haramun ne shari'ar musulunci ta hana ƴan uwa mu kiyaye wannan dan wasu daga cikin mutane ana yin wannan kuskure to amma dan yasa dake cewa dukkanin wanda ya azumci ranar da ake shakka a cikin ta shine 30 ga watan sha'ban to faqad asa abul qasim sallallahu alaihi wasallam hakika ya saba baban qasim tsira da amincin Allah ya tsara tabbata a gare shi wannan hadisi shi ma ingantacce ne الإمام أبو داود يفتد الشيء الإمام الترمذي إمام الترمذي تحديث نديه من مرتبة حسن وكم صحيح باب ما يقال عند رؤية الهلال باب ذي بياني جمد أبند ذا أفتا قوزا أتي يعين أهج جارير وطا الهلال جمع إنينا أهلا شين جارير وطا idan wata ya fito yana dan karami malai yace babu ma yuqalu inda ru'yatul hilal babin da zai bayani game da abinda mutun ya kamata ya fada yayin ganin jaririn wata idan wata ya fito yana dan karami lokacin da za ka ganshi din da ya dan zagaya kadan sai ake kiran shi da alhilal idan kuma ya girma ana ce masa alqama to ita addu'ar ganin wata ɗan uwa za ku ga galibi abu koyar da ita a wajen ganin watan Ramadana amma a zahiri addu'ar ganin wata ana karanta ta ne a duk lokacin da jaririn wata ne ko wanda irin jaririn wata ne kaga a shekara zaka yi addu'ar ganin wata sanau kenan sau goma sha biyu shine abin da ya kamata amma galibi abin da aka dauka shine watan Ramadana ne idan an ganshi sai a yi addu'a ba haka al'amarin yake duk wani wata daga cikin watanni idan ya fito annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yana daga hannu yayi addu'a a gare shi a wata ɗaya ne daga cikin manyan halittu na Allah madaukakin sarki wanda ya sanya su domin su hidima ga ɗan adam Allah madaukakin sarki ya halicci wata ya sanya shi a sama domin wasu daga cikin hikimominsa daga ciki akwai kasancewar wata ɗaya daga cikin manyan ayoyi na Allah madaukakin sarki da ke nuna akwai Allah madaukakin sarki waɗanda suke tabbatar da samuwar Allah maɗaukakin sarki wanda ɗan adam zai wa'azanci da su ya faɗaku da su ya gane cewa wannan watan da yake sama wanda yake fitowa kullum da daddare a kuma neme shi a rasa da zarar rana ta fito wannan aikin fitowar tasa da kuma tasa abu da yake wannan aikin ba shi yake yi da kansa wanda yake wannan aikin kuma shi ne Allah maɗaukakin sarki isa Allah madaukakin sarki yake cewa min ayatihi al-layl wan naharu wash-shamsu wal-qamar daga cikin ayoyi na Allah madaukakin sarki da suke tabbatar da cewa akwai Allah akwai ash-shamsu akwai al-layl wan naharu akwai dare akwai yini yace kuma wash-shamsu akwai kwallon rana wal-qamar da kuma kwallon wata kowanne ɗaya daga cikin su yana nuni da samuwar Allah madaukakin sarki shi yasa wasu daga cikin wanda suka bata da suka ga wata da yadda yake ba sama haske yake kawata sama sai suka ga wannan ai ya dace zama Allah sai suke bautata masa shi yasa sai Allah madaukakin sarki ce la tasjudu lishamsi wala lilqamari kada ku yi sujjada ga rana ko kuma ga wata wata da rana dukkaninsu ba Allah bane ba kuma ababen bauta bane bayan Allah ne su ma fiyayya suke ga umarnin Allah madaukakin sarki Allah ya ce wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna ku yi sujjada ga Allah madaukakin sarki wanda shi ya samar da su shi ya halice su in kuntum iyahu ta'buduna in ku kasance shi Allah madaukakin sarki ke bautatawa daga cikin hikimar da yasa Allah madaukakin sarki ya halice rana da wata kamar da wasu daga cikin malamai suka ambata shine yi wa sama ado da kuma haskaka ta me da kuka sani Allah madaukakin sarki yana haskaka duniya ne da abubuwa guda biyu rana da wata rana ta fito da safe zuwa lokacin da ya tafi duk wannan hasken da ake gani na rana ne ba kuma haske kadai take bayarwa ba akwai abubuwa da shuka take bukata akwai abubuwa da dabbobin cikin ruwa suke bukata na rana akwai abubuwan da mu kanmu ɗan adam muna bukata wanda yana taimaka mana wajen rayuwa ta yau da kullun a cikin rana hakanan hasken wata shi ma yana haskaka duniya sannan kuma ana amfanuwa da hasken nasa a bangarori da yawa na rayuwa shi sai Allah madaukakin sarki yace wallazi ja'ala shamsa biya'an sai yace wal qamara nuran Allah madaukakin sarki shi ya sanya wa rana ta zanto mai haske hasken ta wanda yake da kuna da zafi wal qamara nuran ya kuma sanya wata yake da haske haske mai sanyi dan za ga hasken wata shi sanyi ne dashi hasken rana ba zafi ne dashi to abiyahu shine haske mai dauke da zafi annuru kuma shine haske mai dauke da sanyi sanyi shine irin hasken wata to na ɗaya daga cikin amfanin wata ke sannan kuma daga cikin amfanin wata shine sanin lokaci sanin lokaci kamar yadda ake tambayar annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi Allah madaukakin sarki ya bada amsa wa yasalunaka anil ahilla sai Allah ya ce mai قل هي مواقيت للناس والحج suna tambayar ka game da jaririn wata su tambayar da suka yi Allah madaukakin sarki amsar da ya ba su daban akwai abin da malamai suke cewa uslubul baligh ma'ana mutum ya tambaye wani abu wanda idan an bashi amsa a zahiri ba wani amfani da zai masa sai a dauke wannan tambayar da sai a kawo amsar da za ta amfane shi karkashin tambayar da sai a bashi irin ta Allah madaukakin sarki musu su abin da suke tambaya shine me yasa jaririn wata yake fitowa yana dan karami idan aka kwana biyu uku hudu sai kuma ya girma ya balaga a sama sannan kuma idan kwanakin suka tafi kuma sai ya ga yana raguwa a hankali an ga ya kuma ya motsi a neme shi a rasa sai wani ya fito ina fata an fahimta shine tambayar da kawai mai hikimar haka to yanzu idan an ba su amsa cewa dalilin da yasa yake fitowa dan karami shine kaza me yasa su amfani da shi ba wani amfani a ciki sai Allah ya tuye da tambayar sai ya ba su amsa gurgudan abin da zasu yi zai amfane su sai ya ce kulli hiya mawaqitu linnas wal hajj shikenan kan uslubul baligh wata Allah madaukakin sarki daya daga cikin abin da yasa aje shi dan ya kasance lokuta ga mutane dan mutun ya san wa shi aka haife shi yanzu shekara sanawa a duniya lokacin hajji ya kusa ramadan da sauran wata kaza kaza da nayi yanzu shekara ta kaza da yi mace da take jinin al'ada ko kuma da aka sake ta saura wata kaza ta fita haka za ku ga duk abubuwan da ya shafi rayuwar mutane da kullun lissafi to haka Allah madaukakin sarki aje wata dan wannan yanzu ba gashin da ba kirga muke yau tara ga watan sha'ban saura kwana 21 ko kuma 20 mu shiga mai ramadana me yasa muka gane wannan kulli hiya mawaqitu linnasi wal hajj saboda Allah madaukakin sarki ya sanya wata a sama saboda hikimomi da dama amma wannan kadan ne daga ciki to akwai addu'a da manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ko yadda mu wanda idan ka daga kanka tsira jaririn wata sai karanta ba lallai tsira da ya fito ka ganshi ba lokacin da rana ya fito lokacin da wata ya fito ranar farko ba kowa yake iya ganin shi ba kowa yake iya ganin shi dan wani ina jimacin da yake bai taba ganin wata fitowar ranar farko ba haka ne yawa to amma maybe washe da zaka iya ganin sa
to da zarar ka ana kake ka gan shi yana wannan dan karamin zaka yin addu'a ba sai ranar da ya fito zaka wannan addu'a kai ganin ka a wajenka shine lokacin da ya kamata kai wannan addu'a hadisi na farko a cikin babin an al-hadd bin ubaydillah radiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an karbo daga talha dan ubaydillah ɗaya daga cikin mutum goma da ake musu bushara da aljanna tun suna tafiya a doron kasa Allah ya kara masa yarda أن النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة النفس إرادة أمس إسكارة تبتع قريش كان يكسن إذا رأى الهلال إذن يجا جارير وطا قال يكن اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام ربي وربك الله هلال رشد وخير shine abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsara tabbata a gare shi ya fada saboda haka kuwa wannan addu'a ce da take gajeriya sai kowa ya haddace ta idan mutum ya ga wata sai ya rinka karantawa ga abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsara tabbata a gare shi yake cewa Allahumma ahillahu alaina bil amn wal iman Allah ka fito da shi a gare mu bil amn wal iman a cikin aminci da kuma imani was salamat assalama ma shi ma abinda yake nufi shine aminci aminci a addini aminci a rayuwar mu ta yau da kullum wal islam da kuma musulunci rabbi wa rabbuka allah kai wannan jaririn wata ubangiji na da ubangiji ga shine allah madaukakin sarki ma'ana allah da ya halice ka ni ma shi ya halice dukkan mulkin mu da ni da kai bayan allah ne madaukakin sarki hilalu rushdin wa khair wata ne na shari'a da kuma alkhair rawahu tirmizi wa qala hadithun hasan Imam Tirmidhi ya fitar da wannan hadisin yace hadisi ne da yake da martabar hasan dan uwa wannan ita ce addu'a da ake karantawa idan an ga jaririn wata jaririn wata kamar yadda ne bayani kowanne irin daga cikin jariran wata ba lalle sai jaririn wata na watan Ramadan ba babu fadli suhuri wa ta'khirihi ma lam yukhsha tulu'il fajr malai ce babin da zai bayani game da falalar sahur da kuma jinkirta sahur matakar ba a ji tsoron bullowar alfajir ba as-suhur ana fadin sa da ko a ce as-suhur ko kuma a ce as-suhur bi dhammi sin aw bi fathi sin idan ka ce as-suhur shine abincin da ake ci ko kuma ka ce as-suhur shine sunan aikin kenan sunan aiki abinda ake nufi da as-suhur shine mai ukalu fi waqti suhur shine abinda ake ci kuma yukalu fi waqti sahar abinda ake ci a lokacin as-sahar in aka ce as-sahar kuma shine akhirul layl karshen dare can karshen dare dab da bullowar abin shi ake cewa as-sahar irin lokacin da Allah madaukakin sarki ke ba mu labarin cewa bayan Allah suna zama su istighfaru bil ashari kum yastaghfirun irin wannan lokacin lokacin da amsa addu'a lokacin da istighfari lokacin da komawa ga Allah madaukakin sarki har zuwa lokacin kuma lokaci ne da Allah madaukakin sarki yake saukowa zuwa saman duniya yake shelar ina masu neman gafara ina masu bukata Allah ya amsa musu har zuwa wannan lokaci to wannan lokaci shine lokacin da ake saurari shi sa ya kuwa mutumin da ya tashi tsakar dare karfe 1 dare ko zai kwanta sha biyu ya ci abinci amma bai yi saurin da ya kamata ba bai yi saurin da shari'a ta koyar ba ina fata an fahimta dan abin da yasa aka ce masa as-sahur shine bayu ukalu fi waqti as-sahar abinda ake ci a wancan lokaci na karshen daren nan shine abin da ake cewa sahur amma idan ka ci abinci karfe 11 ko karfe 12 ko karfe 1 ko karfe 2 ka koma bacci ka dai ci abinci amma baka yi sahur ba ina fata an fahimta yau Allah madaukakin sarki ya samu dace an Anas bin radiyallahu anhu qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hadisi na farko a cikin babin an karbo shi daga Anas bin Malik yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah kira da abinci tsara tabbata a gare shi yace tasahharu fa inna fi as-suhuri baraka ku yi sahur ya ku bayan Allah saboda akwai albarka a cikin sahur wannan hadisi muttafaqun alaihi bukhari da muslim ne suka rawaita annabi kira da abinci tsara tabbata a gare shi yace ku yi sahur saboda akwai albarka a cikin sahur ɗan uwa tunda manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace akwai albarka a cikin sahur tabbas akwai albarka a cikin sahur shi yasa da yawa daga cikin malamai suka shiga suka fita suka bincika suka ga mecece albarka da take cikin sau suka gano wasu daga ciki wasu kuma sai dai a barwa Allah makafukin sarki da inda shari'a ta faɗa abu babban abin da ake bukata da kai shine kai imani sannan kai aiki da shi ba lalle sai ka gano hikimar da yasa aka ce kai abu kaza ba idan ka ce sai ka gano hikima akwai abin da zaka yi kai ka kasa gano hikima kuma sai ka ce ba zaka yi ba kenan ina fata an fahimta to amma da yawa malamai suka yi kokari su gano hikimar wasu abubuwa saboda gano hikimar kai kanka mai aikin zai kara maka ƙarfin gwiwa zai kara maka karsashi wajen yin aikin yadda ya kamata daga cikin hikimomin da yasa annabi tsira da aminci su tsara tabbata a gare shi yace akwai albarka a cikin sahur shine idan mutum yayi sahur yana ƙarfafa masa jiki zuwa lokacin da zai buɗe baki idan mutum ya ci abinci zaka ga ka'ida idan mutum baya azumi wani yana cin abinci sau uku wani ya ci sau hudu wani ya ci sau biyar akwai masu cin abinci ma sau shida ko ya danganta yadda yake samu gwargwadon samun ka da kuma gwargwadon cikinka wani ya ci sau biyu ma shikenan ina fatan fahimta amma wani kan ci sau uku ko fiye da haka to amma zaka ga idan mutum ya yi sahur baya ƙara cin abinci sai yaushe sai an yi kiran sallah ko kuma sai rana ta faɗi sai yake ƙara cin abinci kuma zaka ga wannan sahur din da shine zai rike shi ya karfafa masa jikinsa kaga ya samu dama yin sallah a cikin jami'i a cikin karsashi ya karanta alqur'ani yayi duk wasu abubuwa na zikiri da haylala da sauransu a cikin karfi ba tare da ya ji gata ba amma mutum idan bai yi sahur ba zaka ga yake kasancewa sai kaga ya ji sun ya lungube ya ji nan ya kwanta da ya dan samu ruwa ya zuba akan sa musamman ana rana musamman irin lokacin da ake zafi sai ga mutum duk inda ya samu famfo ko sai ya je ya fara kwanta da ya dan samu inuwa sai ya je kwanta ya huta din me yasa jikinsa ba karfi karatun alqur'ani da ake wanda ramadana watan sa ne sai ga ya kasa yi hatta sallah a cikin jami'i yana yin ta amma hankalinsa baya tare da sallah yana me yana tare da jigatar da yake a lokacin to shi kaga albarkar sahur tana iya mai tana iya rike mutum yayi ibadu yadda suka mata a rana lokacin da yake dauke da azumi a makin sa sannan malami suka ce albarka ta biyu a cikin sahur shine kasancewar sa ibada ne shi kansa ibada ne idan kai sahur da niyyar cewa ina koyi ne da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da yace ka sahharu fa inna fi suhuri baraka to Allah madaukakin sarki yana baka lada shi sa dan uwa duk lokacin da zaka yi sahur kada kai sahur kawai dan ka ci abinci a ka rinka jaddada niyyarka kana halatta da niyyar cewa ina yi ne saboda ibada ina yi ne saboda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace ayi lokacin da kake cin abinci kake ƙara samun ƙarfi a cikin kuma Allah yana baka lada kaga duba niyya ga cin abinci ga kuma samun lada to ko wannan shi ma ɗaya daga cikin albarkar sahur ɗan uwa sannan daga cikin albarkar sahur akwai mudafa'atu su'il khulq akwai tunkuɗe mummunan ɗabi'u da yunwa take haddasawa duk lokacin da mutum yake cikin yunwa za ka ga zuciyarsa a kusa take haka ne duk lokacin da mutum yake yunwa ce za ka ga akwai faɗa akwai masu kware da gaske Allah yake taɓa shi Allah yake taɓa shi to za ka ga azumi mutum yake amma sai ga ya tura a sharacen ya zambi wannan a rigima da shi a wannan ina azumin nasa yi me ya ja masa wannan rashin cin sahur amma kai da kai sahur akwai ragowar ƙarfi a cikinka sai Allah madaukakin sarki ya taimake ka sai ga wannan zafin ran baya cikin baya tattare ka so da ka cin sahur yana taimaka wajen ije wancan zafin ran da mutum yake fuskanta lokacin da yake azumi daga cikin albarkar sahur ɗan uwa akwai taimaka wajen mutum ya tashi da daddare tunda mun ga muku cewa sahur shine ƙarshen dare mutum ya ci abinci ƙarshen dare to kaga lokaci ne da daman dab yake da wannan lokaci lokacin fitowar alfajir to zaka tashi kana gama cin abinci babu dama da zaka ci zuwa koma bacci dan idan ka koma bacci baka iya tashi da sallah asuba to sai ka samu dama ka je kai alula idan baka shafa'i da wuce kamar kwanta ba sai ka samu dama kai idan kana da katun alqur'ani baka sai ka samu dama kai idan akwai azkar da haylala da tasbih da baka sai ka samu dama kai wannan albarka ce baka ba a lokacin kuma zaka samu dama kai istighfari mala'iku shi maka addu'a Allah madaukakin sarki ya gafarta maka da sauran abubuwan da mutum zai iya samu na albarka a wannan lokaci dan uwa daga cikin albarkar sahur mafi girma shine akwai saba wa Abu Talib za mu zo makaranta a cikin hadisi Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace ku sabawa yahudawa ku sabawa ma'abuta littafi yahudu da nasara yace su sun kasance ba sa cin sahur a cikin azumin su ba sa yin sahur to kai a matsayin ka na musulmi annabi kira da amince tsara tabbata a garshe ce ka saba musu me zaka yi ka saba musu shine ka rinka cin sahur idan ka ce kai jarumi ne ani ba wallahi sai ga mutane ba ya labari cewa je ko sahur ban ba wallahi bi tabajjuj yana faɗa cewa shi da yake ji a ransa wallahi je ko sahur ban ba kuma bana jin komai ba gwanin take ba dan uwa gwanin ta shine kai sahur saboda me yin sahur din nan saba yahuda da nasara ne ban ubani na annabi kira da amince tsara tabbata a garshe abu na karshe da zamu dakata akan sa akan abubuwan da sahur yake dauke da shi na albarka shine yin sahur zai taimaka maka ka samu sallar jami'i a cikin mutane me dalili saboda idan kai sahur kamar yadda na faɗa za ga lokaci ne da yake dab da kiran sallah na karshe da zara an kira sallah dama kuma Allah ya ga ta musulunci me yasa zaka ga galibi da azumi an fi cika masallaci da asuba ba ma da asuba ba kowane lokaci amma dai da asuba galibi abin da yake jawo wannan cikar take ƙara yawa saboda me mutum yayi sahur bai koma da Allah ba haka bane galibi haka kaga sahur yayi albarka wani fa wallahi mutanen mako sai dai addu'a Allah ya yafe mana amma wallahi sai wata uku bai tashi aje sallah asuba wallahi sai wata uku bai je sallah asuba ba a cikin jami'i dai kullun sallar safa kawai yake wallahi sallar safa yake sai karfe 7 za ka ga mutun ya tashi ya mika duka kallon sanan sana ta wasa ni shi sai lokacin ya tashi zai je yayi alwaya kuma zai sallah haka yake ba da ita ga tannan dai a karba ko ka karba shi kenan Allah ya sa mu dace da yan uwa albarkar sahur tana da yawa iya abinda muka dan iya tsuntuwa kenan daga cikin maganganun malami muka dan ambata Allah ba kan sarki amfana mu da mu shi hadisi na gaba وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال انكر قد كسابي زيد بن ثابت يبدا الله تعالى تبتا اغريشي تي تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يتي مني سحور تارا ده النبي صلى الله عليه وسلم تسار تبتا اغريشي ثم قمنا الى الصلاه سنن مكو تاشي مكا تفي يزوا صلاه قيل سي اكا تنبيه shi zaid ibn thabit aka ce masa kam kana bainahuma gargadan lokaci nawa ya kasance tsakanin gama sahur din ku da kuma tada sallah ko kuma yin sahur din ku da tada sallah minti nawa ya kasance ko kuma gargadan lokaci nawa ya kasance kala sai zaid ibn thabit ya ce qadru 50 aya gargadan yadda zaka iya karanta aya 50 aya 50 malamai suka ce za a gargada ba dogaye cancan ba ba kuma yan gajejjeru kut ba ba kaman su ar-rahman allama al-qur'an khalaqa al-insan kaga gajejjeru ne ba kuma dogaye kamar irin su ayyuhal ladzina amanu idza tadayantum kaga ita kadai wannan ayi sura ce mai zaman kanta ko to ba irin su ba surori dai da suke tsakatsakiya aya 50 sannan kuma karatu tartilan ba mai sauri da yawa ba kuma mai hankali hankali sosai ba daidai misali gurgudu zai dau minti nawa Allah ka ce minti 15 ko 20 ko yawa to akan samu minti 15 ko 20 ko fiye da haka tsakanin yin sahur da tazarar da ake bari kafin a kira sallah kuma a shi sallah shine abin da ake bari kaga babban abin da wannan hadisi yake karanta da mu yan uwa shine ana so a bar sahur daga karshe ana so matukar jinkirta sahur a jinkirta shi shi sai ga a cikin babu malai yace malam yukshatu lil fajr mutakar mutum baya jin tsoron me bullowar alfajr ana so ya kasance karshen abin da zakai shine shine kai sau shine kai sau daga zarar kai sau tashi zakai gaje ka wanke hannunka ko ka kuskura bakinka kai alula kuma jira a kira sallah ka yake sallah shine abin da ake bukata wannan shine lokacin da ya fulada idan mutum bai samu da bai samu damai a wannan lokaci ba sai a lokacin da ya sawaka daga cikin lokacin da suke na sahur amma dai jinkirta shi din can karshe shine abin da shari'a ta fuso wannan hadisi muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka fitar da shi hadisi na gaba wa ali ibn umar radiyallahu anhuma an karbo da abdullahi dan umar yadda Allah ta kara tabbata a gare su qala yace كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذنان صحابي عبد الله بن عمر يرد الله تعالى تبتا اغري سو yake ba mu labari cewa ya kasance annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi ne da masu kiran sallah guda biyu bilal wa ibn umm maktum akwai Bilal ibn Rabah da Abdullah ibn Umm Maktum sune manyan masu kiran sallah na Annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi bayana nufin su kadai ne masu kiran sallah nan bayan su akwai irin su ibn Mahdura shi ma ɗaya daga cikin masu kiran sallah ne na Annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi to amma dai waɗannan ya kawo saboda su ne suke kiran sallah da asubahi kiran sallah na farko da na biyu فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سي النبي رضي الله عنه سيارة تبتع قريشة إن بلالا حقيقة بلال لا يؤذن بليل إن بلالا يؤذن بليل بلال يكسن تينا إن كيران سلا سنيدة الدري ما أنا كيران سلا نفرقوك أن عند أكي واندا سي أن يشي عن أولوك سيسنا الفجر يكيتو كما أيشي شي كيران سلا نفرقوك إذا kiran sallah ne na tashin mutane daga bacci ba kiran sallah ne dan sallah ba kiran sallah ne na tashin mutane daga bacci kiran sallah na biyu dan ka'idar kiran sallah ba a yin sa sai lokacin sallah ya shiga ba a kiran sallah sai lokacin sallah ya shiga to kaga kiran sallah na farko da ake lokacin sallah asuba ya shiga lokacin sallah asuba bai shiga ba sai lokacin sallah asuba yake shiga shine da zarar alfajir ya keto to kiran sallah na biyu shine ake yin sa idan alfajir ya keto shine na lokacin sallah to shi Bilal shine yake na farko kuma kiran da Bilal yake na farko a shine kamar da hadisi ya tabbata Annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi ya umarce shi da fadin as-salatu khairum minan nawm as-salatu khairum minan nawm Bilal shine yake fadar as-salatu khairum minan nawm kuma shine yake kiran sallah na farko Allah ya sa an fahimta to da wannan ne malamai irin su Muhammad ibn Ali Ash-Shawkani da wasu daga cikin malamai da suka tafi akan ra'ayinsa suka tafi akan cewa as-salatu khairum minan nawm ana yin ta ne a kiran sallah na farko ba kiran sallah na biyu ba Allah ya sa an fahimta ku fahimci hadisin Annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi yace inna bilalan yu'adhdhinu bilayl bilal yana yin kiran sallah ne da daddare kiran sallan wanne kenan na farko an fahimta kuma shine yake cewa as-salatu khairum minan nawm ashe a wanne kiran sallah ake as-salatu khairum minan nawm na farko yayin da wasu daga cikin malamai kuma su Uthaymeen da wasu daga cikin magabata su Malik da sauransu suna ganin cewa a kiran sallah na biyu ake kiran sallah na biyu ake as-salatu khairum minan sabayin da dinan malamai wanda ba mahallin tattauna shi bane fakulu washrabu annabi tsira da abinci tsara tabbata a gare shi yace ku ci abinci ku ci gaba da abincin abincin washrabu ku ci gaba da shan abin sha hatta yu'adhina ibnu ummi maktum har sai kun ji kiran sallar Abdullahi dan Maktum sannan za ku daina cin abinci kiran sallah na biyu kenan wannan lokaci ake daina cin abinci kiran sallah na farko ko na biyu Annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi yace ku ci gaba da cin abinci na sahur kenan ku ci gaba da cin abin sha da sahur din har sai kun ji Abdullahi dan Umm Maktum ya fara kiran sallah sannan sai ku daina shi da ya fara shi yayi mai kenan asuba ta yi ma'ana alfajir ya keto lokacin daina cin abinci yayi sai kowa daina cin abinci ala ɗaya daga cikin marwayatan hadisin yace walam yakun bainahuma illa ayyan zila hada wa yarqa hada baya kasancewa tsakanin kiran sallar Bilal da ibnu Umm Maktum sai dai kawai wannan yana sauka wannan zai hawo abin nufi babu tazara tsakanin kiran sallar nasu da na ɗaya da na biyu wannan yana hawa ko wannan sai ya sauka ko kuma wannan yana sauka sai wannan ya hawo shine Muhammad Salih Al-Uthaymeen yake cewa wannan ziyada ce mudaraja ziyada ce mudaraja abin da ake nufi da mudaraja shine ɗaya daga cikin wanda suka rawaito hadisin ya cuso ta magana su ba magana ce ta Annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi ba kuma magana ce ta sahabi ba ɗaya daga cikin marwayatan hadisin ne ya zuro magana wanda Al-Sheikh Muhammad Salih Al-Uthaymeen yana gani magana ce da take akwai shuhudi a cikin ta magana ce da take akwai kuskure saboda idan muka kalli hadisin yadda yake Annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi suna cin abincin sahur haka ne ko suna cin abincin sahur su tashi su je su sallah aka tambaye shi tsakanin cin abincin sahur da kuma tashi aje a sallah aka tambaye ɗaya daga cikin shi zai da mini sabi gurgurdan lokaci nawa ake sharewa me yace gurgurdan da aka iya karanta aya nawa 50 sannan abu na biyu shine hadisin Annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi yace ku ci ku sha har sai kun ji kiran sallan wa ibn Umm Maktum idan da ace babata daren akanin za a ce ku ci kusha ba sai a ce da zarar kun ji Bilal yayi sai ku jira nawa ba na ibn Umm Maktum amma sai aka ce ku ci gaba da ci ku ci gaba da sha sai ku zikiran sallawa wannan sai nuna cewa tsakanin kiran sallar Bilal da kiran sallar ibn Umm Maktum akwai me fita zara tsakanin su to shi yasa wannan ziyara ce mun daraja kamar da Sheikh Salim bin Uthaymeen ya faɗa saboda ka ba za a mai ita cewa ba kiran sallar na farko da na biyu da an yi wannan ake yin wannan wannan kuskure Allah ya samu dace wannan hadisi muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito hadisi na karshe wanda kuma aka zama dakata insha Allah ta'ala wa an amr bin al-as radiyallahu anhu anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam an karbo daga sahabi amr bin al-as da Allah ya kara tabbata a gare shi yace hakika annabi tsira da abinci ya kara tabbata a gare shi yace faslu ma baina siyamina wa siyami ahli al-kitabi bambanci rabaraban da ke tsakanin azumin mu musulmi al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da azumin ma Abu Talib tafi Yahudi da Nasara bambancin azumin mu da azumin su abu ɗaya ne shine me aklatus sahari shine cin sahur kamar yadda muka kawo a baya kaga idan kana yin sahur babu idan kana yin azumi babu sahur azumin su kake koyi da shi kenan Yahudi da Nasara wanda kullun annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi cewa yake mun yi nan su sun yi nan haka mun yi nan su kuma sun yi nan khaliful yahuda wan nasara ku saba yahuda da nasara duk wani aiki da yahuda da nasara suke za ku ga annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi hana mu yake ya ga sana kaza sai ya ce da sabai ku daina yahudawa suna yi da ya ga sana wata ce annabi ce ku daina yahudawa suna yi har su kansu daga baya suka fahimci cewa a'a wai dai daga cikin sai ke cewa wai wannan mutumin duk abinda muka yi dole sai ya saba mana komai muka yi indai mu yahuda mana shi kuma sai ya ce a saba mana to haka ake so musulmi ya dauki rayuwar sa kada ya kasance ba yahudi shine role model ɗinka shi kake kallo ka sa riga shi kake kallo kai aski shi kake kallo kai magana shi kake kallo kai tafiya indai mutun yi haka to ya bata ya dau hanyar da ba ita kenan ba Allah madaukakin sarki ya shirye ta wannan hadisi rawahu muslim imam muslim ya fitar da shi insha Allah ta'ala ana zamu dakata saboda lokaci Allah subhanahu wataala ya samu dace abinda muka faɗi daidai Allah madaukakin sarki ya ba mu ladan gaba daya bismillah